نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير غوتا مي البركة وترمضان هجر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1435 wanda yazo 2 ga watan 7 2014 muna nan a cikin suratul mulki ko suratul malik zamu tashi aya ta 20 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
الله سبحانه وتعالى ونزيش قاعد دين المسلمين kana so zaka shiga addinin musulunci kai ne ka amince da yancinka ko wani ya takura ka yi maka dole yace sai ka musulunta dole to gaya mana yadda abin ya faru me ya faru ya faru abin kai mafarki kaman me Allahu akbar yace mafarki yayi aka ce mai ya kamata ya shiga musulunci to barin ga yama abinda ake shiga musulunci dan kai maza ka shiga ashhadu allahu ilaha la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace cikin harshen larabci kace daga yau na yadda na amince na gamsu babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace daga yau ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne da Allah ya aiko shi da Qur'ani da musulunci ka amince da haka to amincewarka da waɗannan kalmomi guda biyu Allah abin bauta shi kadai ya aiko annabi da musulunci da Qur'ani yadda ka da wannan ya mai da kai musulmi me sunanka da kake amfani da shi
Usman
dama can sunanka Usman
Usman
to sai a ban maka Usman domin Usman babban mutum ne mai daraja a musulunci shine wanda tun yana duniya aka bashi gidan aljanna dan haka muna fata ka zama irin Usman daga wani yanki ka fito
daga
Nasarawa state ka fito to Allah ya tabbatar da kai a musulunci. Akwai ƴan kwamitin mu yanzu za su tattauna da kai, kuma za su gaya maka ko za su ilmantar da kai abin da ya hau kan wanda ya shigo addinin musulunci. Muna fatan Allah ya tabbatar da kai. Kai karatu ko kana karatu? Me ka karanta ko a ina kake yanzu a karatun? Okay, kai secondary yanzu ko kana jami'a? Ka gama university, me ka karanta a university? Okay, malami ne ka a FCE? Me kake koyarwa?
Business
admin ko? To masha Allah, to Allah ya tabbatar da kai a musulunci. Ce akwai dalibanka anan ma? To Allah ya tabbatar da alheri. Yan kwamiti aiki ya hau kanku ku je ku ilmantar da shi tunda ya shigo addinin musulunci. Kun ji malami ne a FCE kuma yana da digirin sa a bangaren business admin. To Allah ya tabbatar da shi a musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala yace amman hazal ladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inal kafiruna illa fi gurur. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan haza istifhamu inkari, ana jan kunne ne da kuma rashin amincewa da abin da kafirai suke yi, waɗanda suka butulce, suka kafirce, suka yi wa Allah da ya halicce su tawaye. Allah ya ce amman hazal ladhi, shin wane ne wannan ko wane ne? Huwa jundul lakum, wanda zai zama mai taimako da kariya a gare ku. Yansurukum, wanda zai taimake ku ya kare ku. Min dunir rahman, ba Allah ta'ala ar-rahman ba. Wa kuke da shi? Menene shi? Waye shi wanda ya isa ya tsare ku ko ya kare ku, ko ya baku agaji ko ya baku kariya daga Allah idan Allah ya nufe ku da bala'i ko ya nufe ku da azaba? Akwai shi? Babu. Innal kafiruna illa fi gurur. Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirce wa Allah, suka butulce masa, ba su zamo ba sai a cikin rudi, suna cikin rudi. Kisa Allah ya ce la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, kada kai koman waɗanda suka yi wa Allah butulci a ban ƙasa ya yaudare ka ko ya dau hankalinka. Mata'un qalil, jin dadi ne dan kadan, summa ma'awahum jahannamu, sannan makomasu wata jahannama. Wani gurin Allah ya ce rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin, waɗanda ba su shiga musulunci ba za su yi fata a wani lokaci cewa ina ma sun kasance musulmi. Allah ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu, basu su ci su sha, sannan guri da tsammani da sa rai ya yaudare su ya hana su musulunci. A wani gure ta wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathawan lahum, waɗanda suka kafirta suna ci suna sha kamar yadda dabbobi suke ci suke sha. Allah ya ce makomasu shine wuta. To anan ma Allah ya ce wanda duk yake jin akwai wanda zai taimake shi ko ya kare shi ko ya kiyaye shi ko ya tsare shi daga wata musifa ko wani tashin hankali ko wani bala'i ba Allah ba, to lalle wannan mutum ya shiga rudu da hayaniya. Da haka mu koma ga Allah, mu san ƙarfi duka na Allah ne, taimako duka na Allah ne. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulukum faman zal ladhi yansurukum min ba'dihi, idan Allah ya taimake ku to babu rinjaye, ba wanda ya isa rinjaye ku ko ya fi karfin ku. Saboda Allah ya ce wa indana wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu, babu wani abu face taskarsa tana wajen Allah. A wani gure ce wa inna jundana lahumul ghalibun, bataliyanmu rinjinanmu tawaganmu, Allah ya ce su ne masu nasara masu rinjaye. Wani wuce kataballahu la aghalibanna ana wa rusuli, Allah ya rubuta ya ce ni zan yi rinjaye da ni da manzannina. Kaga waɗanda suka kafurce mu Allah, da Adawa da Samudawa da Fir'auna da Hamana da Karuna da duk sauran waɗanda suka kangare, da bala'i ya zo ko musifa ta zo ko azaba ta zo ko tashin hankali, waye tsare su? Waye kare su? Babu wanda ya isa ya kare mutum daga bala'i sai Allah ta'ala. To Allah ne ya turo musu abin saboda sun kafirce, sun butulce, sun kibin Allah subhanahu wa ta'ala. Amman hazal ladhi yarzuqukum, koko wane ne wannan allazi yarzuqukum wanda zai azurta ku in amsaka rizqahu idan Allah ya damke arzikin sa ya ki sakin arzikin wa kuke da shi ba Allah ba zai muku arziki akwai shi babu wanda ya isa ya zo da arziki in ba Allah ba to menene arziki arziki iri iri ne kada ka dauka sai an maka kudi sannan aka yi maka arziki abinda kalmar rizqu take dauka a harshen larabci shine al-ata'ul mustamir ka samu abinda baya yankewa kuma abin yana faranta maka rai yana jiyar da kai dadi wadda'im ka samu abu titir na alheri a hannunka shi ake kira arziki abinda malamai suka kasa arziki na farko al-aqidatu sahiha rizqun Allah ya azurta ka da aqida ingantacciya arziki ne sannan musulunci arziki ne bin sunnar manzon Allah arziki ne sannan mace ta gari ita ma arziki ne wasu ma suka ce kullu ma yuntafa'u bihi duk abin da ake amfana da shi minal mali na dukiya wal jahi ko matsayi Allah ya ka mai daraja ko mai matsayi ko ana ganin kimarka ko ana ganin martabarka ko ana ganin matsayinka ana yin abu saboda kai awu sultan ko Allah ya baka daman mulki kuma mulkin kana adalci to shi ma arziki ne awu sihhati Allah yi ka mai lafiya ma menene arziki ne awu malbas ko Allah ya baka tufafi masu kyau shi ma arziki ne awu maskan ko Allah ya azurta ka da gida ka ta faran gida shi ma arziki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace arzikin duniya Allah ya baka abu hudu ya baka gida yalwatacce wanda zai ishe ka kai da iyalanka sannan ya baka mace ta gari domin duk girman gida idan matar gidan rigimammiya ce to gidan ba shi da dadi haka duk kuncin gida idan matarka ta gari ce sai kaga gidan da fadi saboda kan aka baka gida kuma matar gidan ta zama ta kirki gidan ya zama mai fadi kaga an fadada maka kirjin matarka ta zama mutuniyar kirki an yalwata maka gidanka ya zama yalwatacce to wannan arziki ne sannan a baka abun hawa mai lafiya in keke ne kace bata zubewa baya saurun faci baya sacewa idan babur ne baya yawan cin fulogi kai ta bugawa ya ki tashi sai ka buga adadin cikin carbi bai tashi ba to ba irin wannan babur din ba da an ganka yara sai su gudu saboda turi ko tsohuwar mota da kyar take tashi ka kira ta take amsawa ka kira ta take amsawa karshe sai an zo an tura ma da an ga ka bude gareji sai a guda buya saboda turi da ake sha to kaga wannan wato duk matsala ce a baka abun hawa in keke ne in ka hau lafiya lau in babur ne da ka buga so daya ya tashi idan mota ce da ka kira ta so daya ta miƙe to wannan shine arzikin abun hawa mai dadi sannan a baka aboki mutumin kirki aboki mutumin kirki yana da amfani domin shi zai taimaka maka in za ka yi kuskure ya nuna ma in ka yi daidai ya karfafa ka shi yasa cikin abubuwan da annabi yake neman tsari yace Allahumma na'uzu bika min khalilin makirin qalbuhu yar'ani wa aynuhu tar'ani irraha hasanatan dafanaha wa irraha sayyi'atan azaaha yace Allah ka tsare ni daga aboki makiri zuciyarsa kullun tana kanka idansa kuma yana kallanka idan yaga kaya abin kirki sai ya boye irra hasanatan dafanaha da kaya abin kirki sai ya mata janaiza ya sa makabarta ya rufe wa irra sayyatan idan yaga kai kuskure azaaha sai ya tagaya wa jama'a ai wane ya kuskure wane ya kuskure to wannan annabi yana neman tsari da irin wannan abokin abokin da bashi da amfani kenan to da haka samun aboki na garma arziki ne haka ilimi Allah ya baka ilimi na addini ko na zamani wannan shi ma arziki ne haka Allah ya baka yaya masu nagari shi ma arziki ne sannan arzikin nan ya hada arzikin duniya da arzikin lahira wa yashmalu al-ata'a ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya akwai arzikin duniya akwai arzikin lahira akwai kuma al-arzaqu az-zahira akwai al-arzaqu al-batina akwai arzikin fili kowa zai ganka yace a wannan mai arziki ne an ganka da gida da mota da iyali da abinci da sutura kuma dai da gani baka bushe kai tsuke ka zama ka makadangare ko gumi baka yi ba da gani an san cewa kana cikin hayyacinka. To wannan shine abinda Annabi yace idza ataka Allahu malan falyura athara ni'matillahi alayka wa karamati. Idan Allah ya maka arziki, to a ga alama arzikin tare da kai. Ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka dora mai kyau. Wannan yarda da arzikin Allah ne. Ba kazanta da sa riga mara kyau shine tsoron Allah ba. Al-Imam Shafi'i yana cewa hassun siyabaka mastata'ata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa da'it takhashuna fi siyabi tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktumu fajadidu thawbika la yadurruka ba'da ma takhashal ilaha wa tattaqi ma yuhramu wa rasasu thawbika la yaziduka izzatan indal ilahi wa anta 'abdun mujrimu. Imam Shafi'i yace ka inganta rigarka ko tsoho ko guda daya ce wanke ta kai mata bula kai mata sitati kai hulaka gidan wanki a wanke mai ta ka karya ta sata a tsakiya ko ka dan turo ta gaba kadan a ganka fes kada dauka addinin musulunci addini ne na kazanta ko na datti ko ba gayu a cikin sa babu kalkalewa inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Wani sahabi ne dan gayi sai ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yaji ana magana girman kai sai ce to wannan gayun da kwalliyar da tsaftar da kayan da muke yi shi ma laifi ne mu dena. Annabi ya ce a inna Allaha jamilun yuhibbul jamala kai saboda kwalliyar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshin sa har yana da rigar da ya ware na taran baki wanda zai sa ta hikima ta fito a taru baki. Saboda haka kaga kenan sa riga mai kyau indai halalin ka ne to ba laifi bane yana cikin arziki na zahiri da Allah yake wa mutum. Akwai arziki na batini shine Allah ya bamu zaman lafiya. Zaman lafiyar nan da kuke gani yafi komai tsada. Kuma zaman lafiya ba shi da addini, ba shi da ƙasa, ba shi da guri, kowa yana son sa. In musulmi ne kai kana son zaman lafiya, in kirista ne ma kai ma kana son zaman lafiya. Don ba a zuwa masallacin ana rigima, ba a zuwa cocin ana rigima. Yan siyasa suna son zaman lafiya, da zabe da dan takara da jefa ƙuri'a da rantsar da shugaba duka sai da me? Sai da zaman lafiya. Dan kasuwa yana son zaman lafiya, dalibin ilimi yana son zaman lafiya, malami yanzu hatta karatun nan da muke shashi ne na cin moriyar zaman lafiya. Don ba zaman lafiya ba za ka karatun ba. Kaga ashe zaman lafiya yafi komai tsada. Shi yasa hatta a harkar kashe kuɗi na gwamnati bangaren security ba a lissafa nawa aka kashe. In ma gwamna yana so ya sata ko shugaban kasa yana so ya sata ko chairman sai ya ce duk kuɗin ya tura su a harkar security saboda babu report. Da abin da aka ce an kashe akan zaman lafiya ba a binciko shi a dago a ce nawa ne. To kun ga ashe shi kansa jami'in tsaro fa yana son zaman lafiya. Domin da ka gan shi kaga cewa lalle yana son zaman lafiya. Ga tsoro ga ban tsoro. Shi ma yana son zaman lafiya don sai an zauna lafiya. Duk barazanan nan da yake ana tashin hankali shi ma tsorace yake. Ashe zaman lafiya arziki ne babba. Da aka duk mutumin da yake so ya karya zaman lafiya ko ya kawo fitina ko tashin hankali ko rigingimu to wannan bai wakilci addinin musulunci ba. Addinin musulunci ya fi sa a zauna lafiya, domin a zaman lafiya musulunci ya fi cin nasara. Shi yasa shekara 13 ana yakar Annabi da sahabbansa amma Annabi bai ce su daga ko su maru wani ba. Kufu aidiyakum ci akai kuma rike hannayenku. Saboda a cikin wa'azi da zaman lafiyan da ake yi ne Annabi yayi nasarar cusa musulunci da aqida ingantacce a cikin sahabbai har suka gane. Su kuwa munafikai cha suke yi ai rudu wal gaufihi la'allakum taghlibun. Kuje ku tada hayaniya, ku tada rigima, ku tada hankali ko kwa yi nasara. Shi ko Annabi yana anutsu a taru. Shi yasa kaga a sallar Juma'a saboda nutsuwa ko surutu ba a so kai. Kai hatta umarni da kikkiawa da hani da mummuna in ana sallar Juma'a ba a yadda kai ba saboda su ake anutsu a tara hankali. Kun ga ashe kenan zaman lafiya al-amnu wal istiqraru rizqun. A samu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali arziki ne babba. Allah ya ba wa ƙasa zaman lafiya ko ya ba jiha ko al'umma ko gari ko gida in akwai zaman lafiya. Kai koma taka ce kuka samu zaman lafiya da ita zaka ga aure yafi arziki. Da ƴaƴanka ku samu zaman lafiya da makota duk inda zaman lafiya yake arziki ne wanda ya kamata a ci gaba da kula da shi. Akwai kuma arziki na ilimi da nutsuwarka kai kanka. Allah ya baka nutsuwa, ya baka wadatar zuci, ya cire maka damuwa da bakin ciki da bacin rai da hange-hange da hassada da keta da mugunta da nunkufurci. duk waɗannan musifa ce in Allah raba ka da su yayi maka me yayi maka babban arziki sai kaga ka huta zuciyarka ayyalwace hankalinka a kwance in Allah ya baka ka gode in ya hana ka kai hakuri ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan lahu kunga mu'mini shi yake morewa da irin wannan shi yasa malamai suka ce kullu man tafa'a bihi muntafi'un fa huwa rizquhu duk wani abu da zaka amfana da shi to arzikinka kenan da haka kenan Allah ashe ya ma kowa arziki a cikin mu Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake yalwata arziki ga wani wani kuma Allah ya dan takure arzikin nasa ya zama ba mai yawa ba shi yasa Allah yace wa kuke da shi in ba Allah ba idan Allah ya rike arzikin sa wa kuka isa ya muku arziki shi yasa an gudu yace qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard wa ne ne yake muku arziki daga sama kuma ya muku arziki daga ƙasa arzikin sama iri biyu ne akwai mai raya gangar jiki akwai mai raya ruhi wahayin da Allah ya aiko shi ma arziki ne ruwan sama dake zubowa shi ma mai arziki ne ashe kenan Allah yana mana arziki biyu ta sama arzikin da zai raya mu a addinance shine wato wahayi da Allah ya aiko manzanni da kuma arzikin da zai raya mu a duniyance shine ruwan sama da zamu ci mu sha mu shuka mu noma mu rayu da wannan abu amma yamliku sam'a wal absara wani gure ce qul man yarzuqukum minas samawati wal ard kace wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa qulillah kace Allah ne kadai mai azurtawa wani gure ce hal min khaliqin ghayru llahi yarzuqukum minas sama'i wal ard shin kuna da wani ba Allah ba wanda zai azurta ku daga sama ko ƙasa akwai shi babu isa yace wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab shi yasa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in kana son zuciyarka ta samu nutsuwa hankalinka ya kwanta to abu biyu ne a gabanka akwai wanda aka yi masa arzikin aikin lahira akwai wanda aka yi masa arzikin duniya to ka dinga kallon na sama da kai a harkar lahira wanda kaga an masa arzikin karatun Qur'ani da ilimi da salatin annabi da istighfari da sunna da tauhidi da bin Allah da nutsuwa da kwanciyar hankali da bautar Allah to kai fata ka kamo shi a harkar duniya kuma ka dinga kallon na ƙasa da kai idan kana jin baka da mota babur gare ka to wani kuma keke gare shi idan keke gare ka wani kana jin wato wani kana jin wato ƙasa da kai yake in kai kana jin kana da lafiya wani ba shi da lafiya to kada ka dinga kallon na sama da kai a harkar duniya idan mutum yana kallon na sama da shi a duniya to baya godewa Allah domin har abada akwai na sama da kai duk abin da Allah ya baka na ilimi ko na kuɗi ko na mulki sai ka samu wani sama da kai to in zaka ce lalle sai ka kamo na sama da kai sannan zaka godewa Allah yaushe zaka gode masa kuma idan mutum yana kallon na ƙasa da shi a harkar lahira to lalacewa zai dinga yi kun san dalili kullun sai ya dinga cewa ƙara mu ma muna sallah wasu ma ba sa sallar sai dawo baya sallah sai ce ƙara mu ma muna kalmar shahada wasu ma ba sa kalmar shahada kaga kullun sai ya dinga baya a waye fika kokari kai kokarin kamo shi sannan wa aka bashi ƙasa da kai ka gode wa Allah cewa ni dinnan akwai ƙasa da ni ni da nake ji ina da babur wani keke gare shi ni da nake ji ina da keke wani a ƙasa yake tafiya ni da nake jin ba ni da komai to ina da lafiya wani ba shi da lafiya kuma da za a musanya masa a ce ya bayar da duk abin da ya mallaka a bashi lafiya zai yarda na tabbatar akwai mutumin da yake kwanciya asibiti yana da dukiya yana ta kashe ta dan ya samu lafiya da za a bashi zabi akan dukiyarsa da ya mallaka kab da lafiyarsa cewa ya bada dukiyar gaba daya a bashi lafiya to zai zabi lafiyar akan dukiyar don ba ta da amfani idan babu lafiya shi yasa aka ce zama da lafiya yafi me yafi zama dan sarki ka zama lafiyar kalau yafi a ce kai ne dan sarki kuma baka da lafiya saboda haka Allah ta'ala yace wane ne ya isa ya zo muku da arziki in amsaka rizqahu idan Allah ya rike arzikinsa ballaju Allah ya ce sun yi zurfi fi utuwin cikin girman kai wani furin da gudun gaskiya suna da girman kai kuma suna gudun gaskiya wannan shi ya jawo ba sa maida al'amari zuwa ga Allah da haka malamai suka ce shi arziki da ajali tare suke tafiya amma ajali yana bayan arziki sai arziki ya kare ajali yake zuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibrilu yayi mun busa a cikin zuciyata cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta gama cinye arzikinta da aka kuji tsoron Allah ku kyautata wajen nema wanda ya bi hanyar halal da wanda ya bi hanyar haram duk dai ba za su wuce arzikin da Allah ya musu ba kuma ka ci haram ai maka tambaya ka ci halal kuma ka tsira dan haka mu kyautata nema mu yi hakuri har halal ta zo mana kada mu gaggawa mu ci haram ko mu je mu ci haƙin wani ko mu zo mu fada cikin hatsari shi yasa Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah shi yake zuwa da mutane arziki ba tare da lissafi ba afaman yamshi mukibban Allah ya ce yanzu wanda yake tafiya rubda ciki yasa ya ce wa hal yakubban nas fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim abinda ke kifa mutane akan fuskar su yi rubda ciki tun muna yara iyayen mu idan mun yi rubda ciki sai su tashe mu su ce ku tashi wannan kwanciyar yan wuta ce tabbas hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabi yayi kwanciyar rubda ciki sai ya zungure shi yace wannan kwanciyar yan wuta ce dan haka baya halatta a dinga barin yaro in dai ba rashin lafiya ba ba a so ka dinga kwanciyar rubda ciki saboda yan wuta rubda ciki za su yi wato saboda wutar ta kona fuskar su da cikin su saboda baya ciki yafi shan wahala ko mutun yafi kare yanzu ka ka mutun duka ga ya kare da bayan sa saboda baya san abin da zai taɓa fuskar sa to shi yasa Allah ya ce za a kifa su akan fuska suna tafiya ana jan su akan fuska afa man yamshi mukibban wanda yake tafiya a kife ala wajhihi akan fuskar sa ahada shi yafi zama shiryayye ko shine shiryayye amma yamshi sawiyan ko wanda yake tafiya daidai da kafarsa kuma daidai ala siratin abu sa tafarki mustaqimin madaidaici wanda yake kan tafarki madaidaici wanda muke roƙon Allah kullun sau 17 a suratul fatiha a raka'o'i 17 na farilla azhar 4 la'asar 4 magariba 3 isha 4 asba 2 muna cewa ihdinas siratal mustaqima Allah muna roƙonka ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi da su ba wala dallina ba kuma batattu ba ashe tafarki a duniya guda uku ne tafarkin annabawa da tafarkin yahudawa da tafarkin nasara ya ake gane bambanci tsakanin tafarkin annabawa da na yahudu da na nasara duk mutumin da yayi ilimi kuma yake aiki da ilimin da ikhlasi akan sunna to ya bi tafarkin annabawa duk mutumin da yayi karatu amma baya aiki da karatun to ya bi tafarkin yahudu su akwai ilimi aiki da shine babu wanda kuma yake bautar Allah amma da jahilci yana da tsananin bauta amma bautar ba haka aka ce ayi ba yana ta wahala to wannan shine nasara in ka duba zaka ga suna yawan bauta da ifa-ifa da koke-koke amma kuma duk babu hujja da dalilin yin su dan haka kaga ya zama aikin banza shi yasa sayyidina Ali yake cewa mutum biyu sun dame ni fatara qalbi ko kasara zahari rajulan mutum biyu sun karya min gadan baya sai ce alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun ka samu malami wanda Allah ya masa arzikin karatu yana keta dokar Allah malami ne amma yana aikata sabo yana keta alfarmar ilimi da karatu wannan shi yake sa mutane su ki addini dalili za su ga a to wannan gashi yayi karatu ya sani amma ya take to takewarsa sai ta sa mutane su daina sha'awar masa zama malamai to da sun ga malaman yan duniya ne malaman basu ba sa aiki da addinin kuma shi yasa ko a ranar alkiyama idan an sa malami a wuta to wutarsa ta fita kowace bala'i. Idan aka jefa malami a wuta za a ciro hanjinsa a mayar da shi sarka, sai a kafa turke a tsakiyar jahannama, sai a daure shi a jikin turken, sai ya dinga zagaya wannan turken da hanjinsa. Hanjin shi ne sarkar daurin. Sai ƴan wuta su taru, ku duba fa, su ma fa ana musu azaba, amma sun ga azaban malam ta fita su ban mamaki. Sai su taru gaban malam, su ce gafarta malam, ba ku kuke mana wa'azi mu dena yin kaza mu dena kaza ba, kuma kuke mana wa'azi mu yi kaza mu yi kaza. Sai malamin ya ce tabbas mu ne muke muku wa'azi ku yi kaza amma mu ba ma yi. Mu muke muku wa'azi ku bar kaza amma ba ma bari. Ashe kaga malami dan yayi wa'azi shi ma bai tsira ba, shi ma sai ya shiga cikin masu jin wa'azin. Abinda ka faɗa din nan na daidai kai ma ka kwatanta, abinda kace a bari din nan kai ma aga ka bari. Amma in ka zama malami kana keta dokar Allah, ka zama malami baka riko da musulunci, to azabar da za a yi maka ta fita jahili. To sanne ce abu na biyu dake daukan min hankali shine a samu jahili mai ibada. Sai kuma kaga jama'a suna girmama shi. Jahili ne amma ya kima rawani kusan yadi 50 him, ya samu wata katuwar tasbaha ya rike irin furgita jahili din nan, ana ice tadda ice maza ice tadda ice maza ice tadda ice, saboda bai san me yake cewa ba. In yazo kan alama sai ce babba baka zuwa, sai dai a zo maka. Bai san zikirin ba, bai san salati ba, bai san istighfar ba, bai san yadda zai bauta Allah ba, amma yayi wata shiga ta barazana, yazo ya kime a cikin masallaci, ya nuna cewa shi na Allah ne. Sai ga jama'a ana ta durkusa ana gaishe shi, nan ko bai san addinin ba, bai san yadda zai bauta Allah ba. To kaga wannan shine ake kira jahilun mutanassik, jahili mai bauta Allah. An ce ban taba samun irin wannan, bera zai wuce sai ya sa charbin ya bige shi, da beran ya mutu sai ya dauka ya rata ya auya. Da aka tambaye sai ya ce ba an ce duk abin da ka kashe yara ta yi a wuyanka ba. Da aka tunda abin da ka kashe yara ta yi a wuyanka, yara ta yi wannan a wuyansa. Kun ga jahilci kenan. Saboda haka tsira shine ka hada ilimi da aiki. Mun ce ilimi da aiki da ikhlasi da sunna. Idan Allah ya azurta ka da abu hudun nan, Allah ya azurta mu da shi. Kayi karatu, kayi aiki da karatun, kayi dan Allah, kayi akan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan sai abin da ya rage tsakaninka da Allah sai ya karba da rahamarsa. Shi ma din ba a masa dole, sai ya ga dama ya karba. Amma dai kai kayi yadda aka saka, amma ka muwafaqar ilimi ka fita daga jahilai, amma ka muwafaqar aiki ka fita daga abin nan, amma ka muwafaqar ikhlasi ka fita daga riya, amma ka muwafaqar sunna ka fita daga bid'a. To sai ka gode wa Allah da ya azurta ka da waɗannan abubuwa guda hudu wanda da su ake tsira. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wannan shine tafarki madaidaici. Qul huwallazi ansha'akum,
qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
الله سبحانه وتعالى زي قل هو kuce Allah, kace musa Allah, huwal ladzi ansha'akum, shine wanda ya kirkiro ku daga babu ta hanyar halittar babanku annabi Adam daga ƙasa, daga nan kuma walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كاغا الله يمو أسلي كسا أكزو أكا ميدمو مني أكا ميدمو جني aka mai da tsoka aka yaga tsokar akai kashi akai bargo akai jijiya akai nama akai komai sannan akai wa mutum kofofi guda tara kofar ido biyu kofar hanci biyu kofar kunne biyu kofar baki daya da kofar dubura da kofar gaba kowace kofa kuma akai amfanin ta in ta toshe sai mutum ya ga likita kaga yace huwal ladzi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a ya sanya muku ji da kuma jin ji wato ba kunnan ne ji ba dan wani yana da kunna amma baya ji akwai jin a ciki yake in Allah ya cire jin sai kaga ga kunnan amma baka ji ko kuma jin yana da iyaka in yayi nisa sai ka daina ji to Allah shi ya halicci jin kuma ya halicci abin da za a ji da shi kuma ya kaddara a jin wal absara kuma shi ya sanya muku gannai wato ido shi yayi kwayar idan yayi mata wayarin ya sa mata haske ya sa mata ganin kuma a ganin Allah ya sanya a lokaci guda kana ganin baki fari yalo shudi na nesa na kusa dogo gajere baki fari na wanda ka sani da wanda baka sani ba a lokaci guda duk kake tantance wannan kuma ba a masa service ta hanyar zuba wani mai ko bakin mai ko petir ko fikananzir ko kuma ba a masa charge da batir balle kace yau ban charge batir ina bana gani sosai ba charge yau in ko yau ban zuba mai ba shi yasa bana gani ko kuma yau ban je an min service ba kaga Allah ta'ala ya sanya wannan yana motsawa yana gani da kansa to wannan ni'ima ce ta Allah wal afida shi ya sanya muku zuciya wacce kuke la'akari da fahimta da ita ku rike ku gane ku auna ku aje akwai kwakwalwa da zuciya suna tafiya da aikin su tare qalilan ma tashkurun amma kadan ne kwarai kuke godewa Allah ko ba ma ku godewa Allah wasu sun ce qalilan ma din nan tawkidul qilla kadan ne kwarai kuke godewa Allah ko qalilan kadan ne ma tashkuruna ba ma ku godiyar an fassara shi da ba a godiya kwata kwata da kuma cewa ana godiyar amma ek kadan ko kuma a kadan ne kwarai masu godewa Allah a cikin mutane dama shedan ya ce wala tajidu aktharahum shakirina Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne a cikin bayina suke godiya in an musu ni'ima qul huwa allazi dharaakum fil ard Allah shine wanda ya kage ku a ban kasa zaraa asalin sa shuka ne yazra'ukum fihi laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir asalin zaraa shuka to dan adam ma shuka ne amma shi ba a cikin kasa ake shuka shi ba da balle kace na noma yaya na jiya shi a cikin cikin uwa ake shuka shi idan aka sadu akai barbara Allah ya hada kwayoyin kamar da yake fara alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta qutila al-insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuru al-insanu ila ta'amihi tiya kalla abincinsa mun ke cewa min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira yakhruju min bayni sulbi wattara'ib sulbi ar-rajul wa tara'ibul mar'a anan Allah yake hada mutun da wadannan ruwa guda biyu shikenan sai a samar da shi to Allah yace shine wanda ya shuka ku fil ardi aban kasa wa ilayhi tuhsharuna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa ilayhi tuhsharuna gare shi ake tayar da ku a tattara ku gaban Allah yayi muku hisabi wa yaquluna suna cewa mata hazal wa'du wannan alƙawarin tashi din yaushe ne in kuntum sadiqina in dai ku masu wa'azi da gaske kuke to ku gaya mana ranar da za a yi tashin alkiyama qul to ka fada musu kai mai wa'azi innamal ilmu indallah sanin yaushe za a tashi alkiyama yana warin Allah ta'ala mal mas'ul an hadi a'lama min as-sa'il wa inna ma ana nadhirun ni mai yin wa'azi ne, mai gargadi ne, mai jan kunne ne, mai tunasarwa ne, mai wa'azantarwa ne, mubinin kuma ina bayyana muku abin a fili yadda za ku gane. Isa suke cewa man yuhyil izama wa hiya ramim, wa zai raya wannan kashin bayan taru diddige. Qul huwa allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim, ya san kowace halitta zai dawo da su. Afa man yakhluqu kaman la yakhluq, wani kuma suke cewa a iza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida, qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra fa sayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asa an yakuna qariba. Tashin alkiyama yana nan tafa, me kuke jira? Za a tashe ku. Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Allah sai ya tashe ku. Qul wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltu wa zalika 'ala allahi yasir. Kace na rantse da Allah za a tashe ku, kuma za a ba ku labarin duk aikin da kuka yi, kuma wannan mai sauki ne a wajen Allah ta'ala. Falam mara auhu zulfatan, da suka ga abin daf, gashi ya kusa an zo ma. Si'at wujuhul lazina kafaru, sai aka bakanta fuskokin waɗanda suka kafurta, suka tashi cikin bacin rai saboda basu yadda ba kuma ga abu ya faru. Wa qila, aka ce hazal lazi kuntum bihi tadda'un, wannan shine abin da kuke da'awar ba zai yiwu ba, shine tadda'una minal iddi'a, kuna cewa ba zai yiwu ba, tadda'una al abatila wal akaziba, kuna da'awar ƙarya cewa ba zai yiwu ba, to gashi ya yiwu. Ko kuma tadda'una, akwai kira'an tadda'una, wanda kuke da'awar cewa Allah ya kawo abin. Ko kuma tadda'una kuke minar du'a, kuke addu'ar cewa Allah ta'ala ya gaggauto da abin, to ga abin ya faru, sai ku san inda za ku sa kanku. Na'am.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
الله سبحانه وتعالى يقول أرأيتم كبان لاباري in ahalakani Allah, idan Allah ya dauki raina wa mamma iya da wanda suke tare da ni, da ni da mutane duka musulmi muka rasu, ko da annabi da sahabbai duka suka koma ga Allah, faman yujirul kafirina min azabin alim, to su kafirai wa zai tsare su daga azabar Allah? Suna addu'a cewa fatarabbasu bihi hatta hin, ku jira wani bala'i ya afka masa, ko ku jira lokaci zai tafi da shi. Raibal manun, ku jira bala'in mutuwa na yau da gobe ya afka masa, ku bari zai wuce kamar yadda sauran manzanni suka wuce, to a kaddara na wuce din dun mabiyana sun wuce, to kowa zai tseratar da ku? Ku ba za ku taho ba? Ita lahira matsalar ta kowa sai ya je, da wanda ya tura ka kai gaba shi ma zai biyo baya. Idan wani ya gaggawa ya ce bari in kashe wani saboda ya tare min guri, to sai ka je ka jira shi, jinin da ya ji maka rauni ba za ma a warkar da shi ba. In ya tayi sai ka ci kwallarsa ku je gaban Allah, ka ce Allah tambaye shi me nayi masa ya kashe ni, so sai a ci gaba da hisabi. Shi yasa aka ce laifi biyu kakka je wa Allah da su, da shirka da kisan kai. Waɗannan laifin guda biyu sai an yi shari'a su a gaban Allah, kuma Allah ba zai yafe maka shirka ba, sannan kisan kai kuma sai an yi kisasi a kai. Shi yasa kaga laifuffukan da aka fara farkon duniya, ana shiga duniya laifin farko da aka yi a duniya shine kisan kai da Kabila da Habila, laifin farko. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk sanda wani ya kashe wani, to sai an dora ma dan adam din farko laifi, saboda shi ya fara sunnan ta kisa. Ba a san yadda ake kashe mutum ba, sai shi ya kashe dan uwansa saboda hasada. la in basatta ilayya daka li taqtulani ma ana bi bas din yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. So da ka shi ya fara kashe dan uwansa, shi ya sunnanta kisa. Da ka annabi yace duk wani kisa da aka yi a duniya sai an ba wancan laifi, saboda shi ya fara koyar da kisa. To kun ga ashe kenan, idan mutum ya yi addu'a cewa Allah ya halaka wani ko wani itafi, ai ba matsala bane, in ma ka tafin shi ma zai taho. Qul ara'aytum kubani labari in ahlakani Allah wa man ma'iya, idan Allah ya tafiyar da ni da waɗanda suke tare da ni, aw rahimana, ko Allah ya ji kanmu ya bar mu zuwa wani lokaci, fa man yujirul kafirina, su kuma waɗanda suka yi wa Allah butulci, wa zai tseratar da su min azabin, daga azaba alimin mai radadi, su wa zai tseratar da su? Babu kenan. Qul huwar rahmanu, ka ce shi ne Allah ar-Rahmanu. Wato wannan sura an maimaita ar-Rahmanu so hudu a cikinta, amma Allahu so biyu ya zo, Rabbu ma so biyu. Ar-Rahmanu ya fi yawa, saboda da abubuwa ne na jan hankali musa kwaɗayi da rai a cikin rahamar Allah. Shi yasa Allah ya ce qul huwar rahmanu, ka ce shi ne Allah mai rahama. Mai rahama sunansa ne, rahama sifarsa ce, sannan rahama ga bayinsa kuma aikinsa ne. Shi yasa ya zo ar-Rahmatu sifatun min sifatihi, الرحمن اسم من اسمائه, ويرحم من يشاء اثار الرحمه كنا. wannan shine gurbin rahamar, shi ake cewa subutul ism wa subutus sifa wa subutu hukmi hawa muqtadaha lillahi azza wa jalla. da haka Allah ar-Rahmanu ne mai rahama ne, sannan kuma wa rahmati yace wasi'at kullu shay'in, rabbana wasi'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lillazina tabu wa tabu sabila. Da haka yace wa rahmati wasi'at kullu shay'in fa sa'aktubu halil ladzina yattaqun, kuma yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amanna bihi, mun yi imani, mun gamsu da Allah. Gamsuwa da Allah abu hudu ne, an tumina bi wujudihi, ka yadda Allah samamme ne. Afillahi shakkun, akwai shakka cikin samuwar Allah? Babu. Na biyu, ka yadda rububiyyatihi, rububiyya abu uku ne, al-khalqu wal-mulku wat-tadabir, ka yadda Allah shi kadai yayi halitta, ba wanda ya taya shi, ba wanda ya agaza masa, ba wanda suka yi tarayya, kuma ba wanda ya ba Allah ba. Sai ka kora abu hudun nan, Allah shi kadai yayi halitta, tunda ka ce shi kadai ne, sai ka kora ba wanda ya taimaka masa, ba wanda ya tarayya da shi, ba kuma wanda ya ba shi ba. Sannan na biyu, Allah shine mai mulki da mallaka. Akwai banci tsakanin mulki da mallaka. Zai iya zama kai kake mulkin wannan jihar, amma kuma baka mallaki kayan jihar ba. Shi kuma Allah mai mulki ne mai mallaka, shi yake mulkin abun, kuma abin da yake mulkin kayansa ne. Amma masu mulki kayansu ne mu? Kudin ajihunka na mai garinka ne? Ba nasa bane. Gidanka ba nasa bane, matarsa ba taka bace, dukiyarka ba tasa bace. Kawai yana mulkin ku ne a matsayin mai bada umarni da hani da kuma harkar da aka tsora mai mulki akai, amma bai mallake ku da kayan ku ba. To shi mulkin Allah kayansa ne, kuma shi yake mulkin abu. Shi yasa mulkin sa yafi fadi, yafi yawa, yafi zarcewa, yafi dorewa, yafi tabbata, kuma da rashin iyaka. Shine na uku, mu yadda cewa Allah shi kadai cancanci abota masa. Na hudu, mu kadaita Allah, mu kira shi da sunayensa da annabi ya kira shi da su, ko shi ya kira kansa da su alqur'ani. Mu siffanta shi da siffofin da ya siffanta kansa da su, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da su, domin babu wanda ya san Allah kamar Allah, ko babu wanda ya san halittar Allah kamar Allah. Da haka yafi ka sanin kansa, yafi ka sanin kanka. Da haka shi ya kamata ka tambaye shi ya yake, ba kai ya kamata ka ce ga yadda yake ba. Sannan kai ya kamata ya ce ya kake, ba kai ya kamata ka ce yaya nake ba. Yafi ka sanin kanka, yafi ka sanin kansa subhanahu wa ta'ala. Shi yasa aka ce duniya mahangai uku ne, kusan gilas hudu ne duniya. Akwai inda kai kadai ka san kanka, sai Allah, ba wanda ya san ya kake daga kai sai Allah. Mutane ba su sani ba, wannan shine gilas din farko. Sannan akwai gilas na biyu, da kai ka san haka kake, jama'a ma sun san haka kake, za su iya cewa haka kake, kuma kai ma ka san haka kake. To shine gilas na biyu. Gilas na uku, yadda mutane suka dauke ka, wataƙila kuma kai ba ka ka dauki kanka ba, ko? Sannan gilas na hudu, yadda kai ka dauki kanka, wataƙila ko ba haka mutane suka dauke ka ba. To haka zaman duniya yake. Yanzu akwai wanda ya kai kansa gurin da jama'a ma ba su kai shi ba, shi yana ganin babba ne amma wajen mutane dan karami ne dan mitsili ne ma wani kuma yana ganin sa dan mitsili amma wajen mutane babba ne wani kuma yana ganin kansa wani abu ne amma wajen Allah ko fufukin sauro bai kai ba wani kuma shi ya san haka yake amma mutane ba su san haka yake ba Allah ne kadai ya san yaya yake to shi yasa ka bawa Allah mutun kawai ka kyale shi da Allah shi yasa ace amanna bihi wa alaihi tawakkalna mun yi imani da shi kuma gare shi kadai muka dogara fa sata'alamuna da sannu za ku san man huwa fi dalalin mubin wane ne a cikin bata bayyananne tsakanin mu da ku qul ara'aytum ku ba mu labari in asbaha ma'ukum gauran idan ruwan ku ya wayi gari ya kafe ruwan famfo ne ko ruwan teku ne ko ruwan rijiya ne ko ruwan burtsatse ne ya kafe faman ya'tikum bima'in ma'in waye isa yazo muku da ruwa mai bubugowa in ba Allah ba afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun ku bani labarin ruwan da kuke sha Allah yake ku kuke sakko da shi ko ni nake sakko da shi Allah ne yake me yake sakko da wannan ruwa dan haka sai a nemi mai a wajen Allah sai a nemi ruwa da arzikin ruwan a wajen Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai a wannan sura Allah ya ba mu lada abinda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana abinda ta faɗa na rahama da jin kai Allah ya sa muna ciki abinda ta faɗa na azaba Allah ya tsare mu wannan karatu da muke yi a wannan masallaci na kofar mai unguwar a jeka da fari ana yada shi ta faskoki da dama akwai gidan talabijin na Africa TV wanda ke kasar Sudan suna yada wannan tafsiri kullun da karfe 10 da rabi na dare zuwa 11 da rabi na dare dan haka wanda suke da Africa TV za su ga wannan tafsiri sannan za ana maimaitawa da karfe 5 da rabi na safe zuwa karfe 6 da rabi ana kuma maimaitawa da karfe 5 da rabi na yamma zuwa karfe 6 da rabi na yamma dan haka kullun ana sa wannan tafsiri so uku a Africa TV sannan ana sa wannan tafsiri a Sunna TV kullun ana sa shi daga karfe 9 zuwa karfe 10 kullun ana sa wa Africa Sunna TV sannan ana sa wannan tafsiri a DITV na Kaduna shi kuma da asuba ake sawa karfe 4 na asuba zuwa karfe 5 na asuba ake sawa DITV da kuma Alheri Radio sannan ana sawa a NTA Gombe da karfe 11 zuwa 12 na dare kuma ana sawa a GMC TV shi kuma da karfe 11 zuwa 12 na rana sannan ana sawa a GMC Radio daga karfe 12 zuwa karfe 1 na dare sannan ana sawa a gidan Radio Freedom na Kano wanda ana iya kamawa ta hanyar internet daga karfe 2 na rana zuwa karfe 3 na rana sannan ana sawa a gidan Radio na jihar Kano daga karfe 10 da karfe 11 na dare zuwa 12 na dare to wannan shine gurare da ake sa wannan tafsiri wanda muka shina zuwa yanzu fatan mu shine duk wanda suka dauki nauyin yada wannan tafsiri wa wanda ya dauki nauyi a sa a Africa TV wani dan uwa ne yace ka faɗi sunansa amma ya masa addu'a wanda ya dauki nauyi a Sunna TV shine AA Rano wanda ya dauki nauyi kuma a gidan Freedom Radio ita ce Hajiya Amina na Madisambo wanda kuma ya dauki nauyi a DITV wani foundation ne na menene na dan manta sunan foundation to Allah saka musu da alheri Tafida Foundation ina jin Tafida Foundation suke to da sauran duk wanda suka dauki nauyin wannan program a gurare da dama duk Allah ya saka wa kowa da alheri da kuma yan uwa da suke yadawa ta hanyar Facebook da internet da kuma WhatsApp da sauransu muna musu addu'a su ma kowa Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya ba mu ikon amfana da abinda muke karantawa mallan shin ko ya halatta in sayi irin aikin da ake sayarwa na gwamnati tunda masu sayarwar ba cewa aka yi su sayar ba ko mafi yawan wanda ake sayarwa din ba su da wannan cancantar ko mafi yawa ba sa ma zuwa aikin to ban san wani aiki ba aiki a ba mutum offer ya siyar maka da offer din to in kana da ilimin ba matsala, kama a ce dama shi ma dalilin ne yasa ka dauke shi takaddin irin naka ne, fannin irin naka ne, to kaga da sauki. Sheikh Usaimin ya ce in dai har kana da ilimin to ba matsala, amma idan baka da ilimin shine mai ilimin ya siyar ma, kai kuma kaje kana yin sojan gona kai baka da ilimin, to duk abin da ake baka na albashi ka ci haram. Amma idan kana da ilimin sama da nasa ko daidai da nasa, kai baka samu aikin bane, shi kuma da aka bashi ba zai iya ba yace ka zo ka karba ka yi, to wannan malamai sun ce da sauki tunda za ka yi aikin daidai kawai dai ba sunan ka bane akai, to wannan da sauki. Amma idan baka iya aikin ba ko ba za ka iya aikin ba, to ka ci wuta balbal. Menene a tambayar to ta kasbi kenan, shi yana tambaya akan an baka offer ne an dauke ka aiki ka siyar da offer kai ka rubuto kenan. To ai an ce a ƙarshe mafi yawa ba sa zuwa aikin, kaga wannan ya nuna kenan offer ne, ba yana nufin aikin kwangila aka ba mutum ya siyar ba. Okay, to yana nufin masu ba da aikin su ne za su karɓi kuɗi a hannunka su baka. To idan ka cancanta su suka sa wannan ƙa'ida don su cuce ka, ko ka ba su kuɗi ka ɗauki aikin sai Allah ya saka ma kuɗinka, amma kai ba ka yi laifi ba. Kamar ka cancanta sai aka ki ɗaukanka aka ce sai ka ba da wani abu, saɓanin baka cancanta baka ba da wani abu a ɗauke ka, wannan haram kake ci. Amma in ka cancanta amma sai suka ce sai an ba su wani abu, to ba su, domin haƙƙinka ne dama tunda ka cancanta, sai Allah kuma ya kwato ma haƙƙinka ya dawo maka da shi tunda basu cancanci abin da suka karɓa ba. Malam ko ya halatta in kaina yana ciwo in shaƙi magani ko in shafa a kan nawan ina azumi? To shaƙar magani idan irin na inhaler ɗin nan ne wanda ake na masu asma, wannan Sheikh Usaimin ya ce hanyar iska yake bi ba hanyar abinci ba, in mutum yana wannan ciwon ya shaka babu laifi. Amma wani abu da zaka shaka ba wannan ba, ban san hukuncinsa ba kuma. Mutum ne dan kai ka shafa abu a kanka ba matsala tunda kanka daban, amma cikin hanci, saboda hanci yana cikin hanyoyi da ruwa yake shigewa, shi yasa yace wa balik fil istinsha illa an takuna sa'iman, ka kai matuƙa wajen shakar ruwa sai idan azumi kake yi. Malam mutum ne ya tafi jeji sai ya bata ba a gano shi ba sai da rana can ya kwana ya dawo a galabace, bai iya ci gaba da azumi ba, ko akwai laifi akan ruwan da ya sha? A'a, ai dama dole ya sha ruwa, wanda zai mutu ai dole ya sha ruwa saboda ceton rai. Ai musulunci ba so yake ka mutu ba, so yake ka rayu. Azumi ma jarabta ka aka yi, in ka duba a wannan azumin ai ba su da yawa, ba su kai rabi ba, ko ya kai rabi? Muna azumin awa 12 ba ya wuce awa 10, in ka ɗauka daga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, karfe 1, karfe 2, karfe 3, daga 6 no kenan awa nawa? 13, awa 13 ne azumi. To akwai wanda suka ce mun suna yin awa 18, suka bugo mun daga Jamus suka ce rana tana fitowa awa 5 ne, da haka da sahur da buɗe baki da asham da magariba da isha da awa 5 zaka yi, rana tana fitowa awa 18, zaka awa 6 ne gaba daya da komai da komai awa 6 ake yi. Suka ce ya za su yi? Nace hakuri za ku yi, ku yi haka. To kun ga ashe kenan wannan ya karya azumin babu laifi sai ya rama guda daya bayan sallah. To Allah ya sa mu dace. Sai masu addu'o'i da waɗanda suka kawo gudunmawa. Wata bayawar Allah ta aiko da atamfa turmi 5, Allah ya saka mata da alheri, shadda yadi 30 fi sabilillah, a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta. 500 daga Bello mai gyaran janareto, a sa asusun marayu a yi masa addu'a. 400 naira 400 daga wani bawan Allah, shi ma ya ce a sa asusun marayu. 200 daga wani dan uwa ya ce bare ya roki addu'a akan samun admission, ya ce ya kuma samu a Gombe State University har sun yi jarabawa ya kuma fahimta ya tsallake. Alkur'ani guda 5 daga wani bawan Allah ta hannun Malam Adamu mai shago fi sabilillah, a karanta a yi masa addu'a. kayan sawa kala uku da jallabiya guda daya, takalmi kafa daya daga Alhaji Haruna Abdurrashid FMC, ita shi ma ya masa addu'a. To Allah ya amsa addu'an. Sannan da yawa mutane suna ta mun waya cewa a ba su lamba account na Openage Foundation, ba rubuto mun ba. Amma wasu daga Fatakot da wani hadda wani mobile yace da sauran mutane da ma'aikata cewa a tura musu lamba account na Gombe Openage Foundation, za su dinga aiko da gudunmuwa. So sai gobe insha Allah za mu karanta wannan lambar account da ake saka taimako daga 1000 abin da ya sama, ba ma san kasa da 1000, daga 1000 abin da ya sama ka saka fi sabilillah, ka ja bakin ka kai shiru, zaka ga ladan a gaba insha Allah. Wani account da yake tunda aka fara muka ce 1000 din nan bai fashi ba, daga Sulaja bai taba fashi ba, tunda muka ce yau shekara 4 ne ko 3, muka ce kowa dinga ba da 1000, to shi bai fashi ba. Sannan akwai mai zuba 30,000 duk wata, ban san shi ko ya gaji ba, yana na yanzu kaji. Akwai mai zuba 30,000 duk wata, sai ya saka 30,000 anan kuma bai taba fashi ba har yanzu. Amma da yawa wasu masu 1000 din nan sun sare, sun koma su yan kaji da shiga Facebook da kudin. To ku dawo ku ci gaba, za mu karanta gobe insha Allah lamba account din a ci gaba da sakawa. Ko mutane tunda yanzu ana gani ko ina a duniya, in muka fadi ko ina kake a duniya zaka iya bada gudunmawa ga waɗannan marayu. Fatan mu shine kan mu gajiya waɗannan bayan Allah da muka dauki nauyi, muka ɗebo su daga gidajensu, muka musu gida, muka saka su a ciki, muka ce da cin su da shan su da suturar su da komai yana hannunmu, yana hannun Allah subhanahu wataala. Sannan mu muke kulawa, to mu ci gaba da hakuri har Allah ya kai mu ga nasara. Wanda yace mallam dan uwanmu ne ya fita tare da abokinsa tsawon lokaci, har yanzu babu labari, muke roƙon Allah ya fito da shi. To Allah ya bayyana shi. Akwai sauran ƴan uwa masu roƙon addu'a akan wani dan uwa da yake da kayan sayarwa, Allah ya sa ya samu kasuwa, wato kasuwa ta dan abin nan. To in ya samu din ya sanar da mu, dan sai mutun ya turo ya ce yana da matsala, kuma in akai addu'a matsalar ta ware sai ya shiru. Kamata ya ka sanar da mu cewa addu'an nan da muka yi Allah ya karba kayan nan, ba wacce za mu ka ba mu ba, mu dai ji dadi cewa addu'a da muka yi din nan Allah ya karba. Akwai wanda yace za mu tafi screening na soja, muna roƙon Allah ya sa mu dace mu koma haye. To Allah ya bada sa'a. Wanda yace mallam ina mutukar buƙatar aure amma ba ni da abin da nake yi, ba magana aure, ai baka da sana'a, an baka mata ai rigima ce, baka da sana'a wa zai baka mata akramakallahu. Wannan hadisin ma ai ba ingantacce bane, wanda yace wai kana cikin talauci kayi aure, in talauci ya ƙara cinka ƙaro aure, in talauci ya ƙara cinka sosai ƙara aure, wai kafin ka kai ga hudu zaka auro mai farar kafa da zata ƙara ma arziki. Wannan ganganci ne, manista ta'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kuma ga wani sahabi annabi ya ce su'ulukul la mala lahu, yace ma Fatimatu binti Qais, kada ki auri wannan talaka ne ba shi da kuɗi, kake auri wannan ko mai duka ne, darrabul linnisa, yana dukan mata, to kake aure shi. Shi kuma akwai masu buƙatar addu'a domin samun ilimi na addini da na zamani mai amfani. To Allah ya biya buƙata a samu ilimi mai amfani. Akwai maraya marasa lafiya da suke buƙatar addu'a, akwai masu buƙatar addu'a domin samun gidaje nasu na kansu, akwai masu buƙatar Allah ya shirye musu da ƴaƴansu da dukkan buƙatu na alheri da aka turo nan gurin. Muna tawassali da sunayen Allah da siffofinsa madaukaka, Allah ya amsa dukkan buƙatun nan na alheri. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, ya badi as samawati wal ard, ya zal jalal wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya rahmanu ya rahim, ya wahid ya azizu ya jabbar ya mutakabbir. Allah ka amsa dukkan buƙatun mu na alheri, ka yaye mana dukkan abin da yake damun mu. Allah muna roƙonka ka ɗaukaka musulunci da musulmi. Allah ka biya mana buƙatun mu na alheri, ka tsare mu abin ƙi, ka raba mu da talauci da tsiya da fatara da musifa da bala'i da tashin hankali da rigingimu, ka azurta mu da zaman lafiya da alkhairi da ci gaba da ɗaukakan musulunci da zaman lafiya a aqidanmu da addininmu da ibadanmu da mu'amalanmu. Allah ka tusa mana imani, ka tabbatar mana da shi a zuciyarmu, ka sa mu rayu da imani, mutu da imani, mu tashi da imani. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khair kullihi 'ajilihi wa ajili ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.